Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana buƙatar yin wasu taimaka da addu'a ga ɗan uwa ɗaya daga cikin wanda muke tare da su a nan suke taimaka mana wajen yaɗa da'awa da kuma duk shige da ficen da muke na karatuka tare muke yi, mai ɗauka mana karatu a Facebook, WhatsApp, TikTok da sauran, shi ne ɗan uwa injiniya Abdullahi Adam Musa, da yana nan da ya zo karatun nan jiya ya yi hadari ya samu rauni a kafarsa. So yi masa addu'a, Allah ya bashi lafiya. Shi yake dauko ne, yake kai ni duk wani wuri na karatu, kuma shi yake daukan dukkan karatukan mu na kafafen yaɗa labaran nan na zamani. So muna masa addu'a, Allah ya bashi lafiya, Allah kuma ya tashe shi, Allah ya bashi juriya da dangana. Addu'a ta biyu, akwai ɗaya daga cikin dattawan mu makota wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa mai albarka, Malam Dattijo, wanda shi ma da yana raye duk karatun da muke, yana zaune a kofar gidan shi a nan lokacin da yake da lafiya, ko yana cikin tarakarsa, yana ji Allah ya masa rutsuwa satuttukan da suka gabata. Da sunan wannan majalisi, da sunan wannan masallaci, da sunan ku gaba daya, da bakin ku, muna masa addu'a, Allah ya yafe masa, Allah ya ji kansa, Allah ya sa ya huta. Karatun mu na wata na karshe da muka yi, na shiga cikin gida na je na gan shi, muka gaisa da shi, to amma dai Allah bai yi zai yi nisan kwana ba. Muna fatan Allah ya gafarta masa, muna bada hakuri da jinjina da bada ainihin addu'a ta musamman ga iyalansa, Allah ya yafe masa, Allah sa ya huta. Abin da ya bari kuma Allah sa masa albarka. Dukan mu kuma wanda ya saura mana kwanakin mu, Allah ya azurta mu da aikata mai kyau. Kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana, dan mu masu laifi ne, muna neman yafiya daga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wannan yace Allah kara wa malam lafiya da nisan kwana, amin. Da Allah malam aja hankalin mata dangane da hijabi, suna fakewa da cewa wai ai cewa aka yi su rufe jiki kawai ba sai sun saka hijabi ba, ko kuma su ce a baya ta wadatar. Mu wallahi malam ba su suturci komai nasu ba. Allah ya maida kai gida lafiya. To wannan yana daga cikin abubuwan da suke damun mu, kuma kullum malamai suna ta bayani, Allah saka musu alkhairi. Na'am, shi hijabi ai yana da sifofin shi. An yi bayanin sifar hijabi, dole ya zama mai tsawo, mai yalwa, ma'ana mai faɗi, mai kauri, ba mai sharara ba, mai sakewa ba mai matsa jiki ba, ba mai kwalliya da ado a jiki ba, ba kuma gajere ba, ba kuma na shuhura ba. Mai na shuhura, mai bala'in ado da kwalliya. Duk tsumman da mace ta sa baya da wannan sifan, to hijabi ne. Ko an dinka shi ko ba dinka ba. Ka san akwai hijabi dinkakke da ake dinka iya fuskar ko? Wasu suna fidda hannu, wasu ba sa fidda hannu. Wannan shi ne muka sani hijabi mu a ƙasar Hausa. To amma ba shi kadai ba ne hijabi. Ko ba a yi masa wannan dinkin ba, ko zani ne, ko wani tsumma, ko wani yadi, ta lullube jikinta bayi da waɗannan sifofi na matsi da shara-shara da kwalliya ko gajarta ko siririta ko fale-fale ba, to wannan sunan su hijabi. Amma duk wanda yake da wannan, ko da dinkakke ne, to ba hijabi ba ne. Da haka kawai formula ce aka bayar kawai. Da haka duk suturar da mace za ta saka kada ya zama yana kwalliya. Shi yasa za ku ga yawanci suna dinka plain yadi suna sawa, saboda ita atamfa ai tana da ɗaukar hankali. Akwai ado a jikin atamfa, akwai kwalliya a jikin atamfa. To shi yasa wasu malaman suke faɗin cewa a samu abin da yake baya nuna kwalliya da ado. To kuma ko hijabin ne baki da suke sawa, ana sa masa wani rumi a nan a kewaye shi, ai mai wani ado da waye da sauransu, ko ƙarshensa ai mai ado, shi ma bai halatta ba. Sannan duk hijabin da mace ta sa shi ɗan gajere, gashi dai a dinke din amma dan gajere ana ganin komai nata bayan ta ana gani sifarta ana gani ba hijab bane duk da sunan sa a ido hijabi amma ba hijab bane dole ya zama tawi wasi kafi mai tsawo mai yalwa mai fadi wanda in mace ta shiga za ta rinka burrun burrun amma banda matsatsi ka san akwai wanda yake bin jiki in suka sa shi gashi ya rufe jikin amma komai shap din jikin su sai ya fita to wannan shi ma ba hijabi bane a baya after dress da mata suke sawa idan mace ta sa riga burrun burrun ko da after dress din ne babbar riga mai tsawo mai fadi baya bayyana kwalliyarta da adanta kuma komai nata a rufe hijab ne amma yawanci after dress da suke sawa ai yana bada shap riga ce doguwa amma za a dame ta ai mata kalangu daurin kalangu girjin ta fito kaza din ta fito ya mace za ta fita sa wannan ta fita ba ta sa hijabi ba bai ba kuma bayyana tsareci ne kuma kun ji abinda aka faɗa a cikin hadisi dangane da hadarin mace ta fita tana bayyana kwalliya tana bayyana adanta wato abinda zai baka tausayi malam wani lokacin malam zaka ga mutum da shi da matar tasa alamar yana da addini amma shi kansa bai ma fahimci ya hijabi yake ba shari'a mace za ta saka atamfa tun daga nan kugunta kasa ko iya gwiwarta atamfarta a waje ana gani hijabi iya nan iya kirji kuma tana yawo da mijinta kuma wai ustaz ne ba hijabi bane wannan dole sai ya rufe tun daga sama har kasa ko ga mace tana chaba kwalliya da lalle da waye da drawing a jikin hannunta da yatsunta hannun fakirjin su a wuyansu din lalle suke sa su yi ado a nan gurin ko mace ta zuba sarkoki a nan ana kallon sarkokin cewa take ku zo ku ganni haram ne ki je ki wa mijinki hajiya duk wacce ta je ta zauna aka ganta a duniya aka yada wallahi sai Allah ya tambaye ki ku yi hakuri sako ne na Allah in muka boye muku Allah zai kama mu dan haka mun ga ya muku gaskiya rage mutun ya bi ko kar ya bi ko ba hana mace ta kwalliya a cikin yan uwanta mata miki cakare ki adanki ki komai wani mutun yake cewa shi ya rasa yadda zai da matarsa yace zai je kasuwa ya yanko mata yadin hijabi yadi 7-8 yace wallahi idan ta zo zai sa a dinka mata a kawo su bururun bururun lalazim in ta masa sakon farko to in ya dawo duk sai dai ga ta dan gale su yanke su take da almakashi take yanke ta tura a nade mata su taitai wa yara shin fitar fitsari da sauran yadin ba ta sama kuma ku lura da wata dabi'a malam galiban matan mu musulmi idan suna aiki a ma'aikatu na gwamnati to zan ku ba sa hijabi kula ga ana taro ko da maza watakila wata sakatariya ce ko wata accountant ce ko wata lecturer ce a jami'a ko wata kaza ne yanda ka san doka aka kafa mu suka sa hijabi ba ga sun sa hijabi ba sai dai a ci sagere watakila kuma tana da yaya da jikoki ana sageren yana budewa kirjinta a bayyane ana ganin tsirecinta Allah ya rufa miki asiri hajiya kina karban albashi kina da motar kitawa mijinki ya baki dama amma ba za ki iya rufe jikinki ba yanzu waɗannan mutane da director naki da vice chancellor naki da chairman din naki da YY din naki za su kubutar da ke ne a wajen Allah ran tashi alkiyama yan mala'iku suna miki azaba to dan za a zo a yi taro za a dauki hotuna a nuna me ne laifi dan kin sa hijabi kin rufe jikinki kin zauna kin ma saka niqabinki kina aikin kina karban albashinki to wannan tsirecin da kuke bayyana a wuraren ayyukan ku shi yasa malamai suke haramta aikin nan dan duk matar da za ta je gurin aiki ba ta iya kare mutuncin addini ba to aikin ta ba zai taba zama halal ba kuma abin da zai bakanta maka rai ba fa doka aka kafa musu kasa sakawa ko ki zo ki zauna kuna meeting a cikin maza ke kadaici mace kuma ba hijab ke dai ba wanda zaki aura ba ke da mijinki da yayanki watakila kin aurar ma da yarki watakila kina da majiboki to me na bayyana adab ba dadi bai kamata muna koyi da wasu ba mu ki mu koyi da Qur'ani mu zo muna koyi da wasu ba daidai bane kuskure ne Allah gyara mana da mun ba ta maganan mata ƴan siyasa ko masu shiga ofisoyin ƴan siyasa nan ba ma da su muke wannan daman ai labarin su sai dai Allah ya sauke kawai wannan ba magana sai dai addu'a amma akwai cin amana ƙwarai mijinki yana gida ya aminta da ke kina bayyana adanki ga wani dan wani matarsa aiki take a banki kullum ba ta dawa da wani kuma zai biya ta wurin bankin sai ga duk an tashi an rufe bankin karfe 4 an rufe amma ita ba za ta jawaba sai 8:30 sai yake zuwa yana bincikawa a goye sai mai gadi yake ce masa ai mitin take da oga in ya sallamu kowa sai tana akwai mitin da suke an ba ta wata kujera mai muhimmanci tana mitin kowa ya fita a kunna AC daga ita sai oga a office yaushe musulmi mai kishi zai da matarsa ta irin wannan aikin kuma kaga irin adan da suke suna da kayayyakin da suke sawa na daukan hankali ba sai sun ce kalle ni ba kawai daga sutura su dole ka gansu suna karabu da makircin mace mala mutara ne zaga yayi je tarar daga ita sai shi kullum kana mitin da matar mutane wai kai aiki kullum kuma gari na musulmi kuma matar musulmi kai wani irin manaja ne wannan kai ba kunya ba ya kana ba sani ya kamata to akwai ma'aikata malam maciya amana matar wani tana aiki gargashin sa sai sa ido yana santa yar wani tana aiki gargashin sa sai sa ido yana santa ko za ta fita ma bari ya rage mata hanya sai ta hira kai malam in dai mace ba a sa ido akan ta aka sa lura akan ta ba wallahi zarme ya wace da su daga nan sai ka zo ka ji wani labari mara kyau wani ya ce kin ga Hajiya nawa ake biyan ki albashi duka gaba ɗaya nawa ne a wata 37,300 ya ce to zan rinka baki 50,000 ki zauna a gida ki kula da iyalinki kula da ƴaƴanki kula da komai zan duk wata zan baki 50 cha 30 ake baki da 700 37 da 300 ni 50 zan baki in ban baki ba ki gara ta tace a ka san me yasa ai ya hana ta tai wanka tai kwalliya ta fita wanda tai bayyana wannan adan da tsaraicin ta karbi low salary din da a bata high salary kuma tana zaune a gida tana kula da yara suna nan barkate Allah ya sauke tambaya ta ƙarshe ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya sa malam aljanna amin yace malam tambaya ta ni game da iyayen gida ne a kasuwa da yaran su yace zaka ga uban gida ya kafe yaron sa ya mallake shi abinda yake nufi ya kafe wai yanzu Allah ya kawo mu lokacin da mai gida a kasuwa yakan kai yaron sa na kasuwa gurin boka ya ce a kafe shi a hana shi rabuwa da shi kai mai bauta kuma ba za ka iya magana ka nemi hakkinka ba shine kafiyar malam ka ji wani juyin waina kuma idan ya samu yaro mai amana in ya samu yaro mai masa hidima in ya samu yaro mai gaskiya sai ya dauke shi kai shi wajen boka a kafe shi me a kafe shi zakai ta zuwa kasuwa kana masa bauta kana tara mai kudi kana tara wa ƴaƴansa kudi ka nema masa kudi ya tura ƴaƴansa sun je kasar waje sun yi yo karatu ka tara masa kudi an bude kamfanoni an ta budewa bangarori amma kai baka da wani kason ka na musamman baka da shi kana cikin bakin talauci kuma ba za ka iya bude baki ka ce Alhaji ina haƙƙi na ba shine kafiya mun san ana wannan yace shekara da shekaru yace wallahi malam akwai wanda yake shekara 40 yana hidima wa mai gidan shi amma wallahi ko gidan zama bare ba shi ba ko abun hawa yara a kasuwa fa yau ta kai ga yaro wallahi bai sai saka shadda ta kware ba dan in mai gidan sa ya gani zai ce kai har ka fara sa shadda haka baka isa ba akwai yaran da kullun nutsun ma yake zuwa kasuwa in kaga yayi wanka ya kwalliya to wani guri ne nesa inda mai gidansa ba zai ganshi ba sai ya dinka shadda sa mai kiyo je daurin aure in zai tafi kasuwa sai ya sa sun mukara ku je ku tambaye su masu zuwa kasuwa za su gaya muku saboda yana jin tsoron kada mai gidanshi ba wai ubansa ba ba mai gidansa a kasuwa ya gani ya sa ido ko kuma matar mai gidansa ta ji cewa yana saka shaddodin da mai gidanshi baya sawa ko kuma kannan mai gidansa ko kuma wasu yara su gani zai shiga uku to akan kafe yaro yace duk dukiyar da aka tara din nan a shekaru 40 din nan da shi yaron nan aka kafa aka tara wai sai daga ƙarshe idan mai gidan ya zo mutuwa bai yi wa yaron komai ba wai sai ya ce wai da Allah yaron ya yafe masa saboda yanayin rayuwa amma fa bai ware masa wani abu ba to shi kuma yaron sai ya shiru ko ba zai iya cewa eh ko a'a ba yace mallam to shi wai irin wannan abun wai meye hukuncin sa a shari'a sannan meye hukuncin kafiya da mallaka mun sha yin bayani muna karatu ɗan kasuwa ku gane abu ne mai sauki in kun so duk wanda ya dauki wani yaro suna kasuwa da shi to ya ware masa albashi duk wata da zai biya shi hakkinsa na zama a shago hakkinsa na hana shi zuwa ya makarantar boko ya samu digiri ko masters ko PhD hakkinsa na hana shi ya je kasuwa ya je noma ko ya je wata sana'a yana maka bauta ka ajiye mai kudin da zaka ba shi ka yadda duk wata zan rinka biyan ka kaza eh na yadda ya ci gaba da zuwa an yi ciniki ba a yi ciniki ba sai ka ba shi albashinsa ɗaya kenan ko kuma ba albashi ake ba za a yi da yarjejeniya ne za a rinka ba kudin abinci a 1,000 ne kullum a 2,000 ne da kudin mota a akwai da wani fixed amount of money da ka ajiye za ka ba shi amma wannan kudin fa ba shi ne kudin hakkin aikin da yake maka a shago ba wannan kudi ne da zai kawo shi kudi ne da zai ci abinci saboda dole ya taho kuma dole ya ci abinci amma irin wannan shi kuma duk shekara ko duk wata shida za a zauna a zo a buga lissafi a shago nawa aka samu riba nawa aka tara na kudi tunda shi ya nemo maka wannan kudi kai ne mai uwar jari shi kuma shi ne mai kasa kaya shi ne mai rufe shago shi ne mai kaza shi ne mai kaza kai kana can kana kwance ma sai a buga lissafi nawa ne percentage dinsa ko percentage nasu ma'ana kasansu idan aka cire uwar kudi aka biya kudin hayan shago in haya ake in ma ba haya bane mai gidan yace sai an biya kudin haya shagon sai ya biya wa kansa haya a yadda eh an biya abinda ya saura riba kashi nawa za ka sa kai mai gida kana da nawa ni yaran kasuwa ina da nawa wannan shine shari'a dole sai an yi abun a fili karara amma maganar mutum ya dauke ka zo ka rinka zuwa kasuwa ana maka murna ai yanzu ka fara zuwa kasuwa babu wani abu zaka gama tara masa kudi randa ya mutu ƴaƴansa sai sun ci mutuncinka kuma baka da komai kuma kai ba zaka ci gadon shi ba kuma in kai haka kake wa yaranka wallahi ka zalunce su kuma sai Allah ya kama ka to kaga yanzu yaro ya sani yana hidimar shago yana hidimar kasuwa ya san a ƙarshen shekara komun lalacewa in an yi ciniki yana da shi ma ba ya ciniki ba dai ya san kaddara ce ta kasuwa a ware masa abin da za a bashi to ba wancan albashi kuma ba wannan lissafin kawai sai dai a ta hada lissafi duk shekara ku ta tura mai kudi bankuna ya dada bude wani sabon shago ya bude wani kamfani ya sai motar miliyan kaza ya tura matansa gaba daya aikin haji ya tura yayansa gaba daya wataƙila in ka ci sa'a sai ya ce ya biya ba kujerar umra kai kujerar umra ita ka zo bukata baka da gidan zama baka da fili baka da abun hawa magana aure babu ko kana da auren baka iya rike iyalinka
kuma kana cinikin miliyoyi kana tara mai kudi wallahi zalunci ne wannan kuma ga wata fatawar danka ko danka ne da ka haife shi a cikin ayyanka guda biyar sai ka waro ɗaya biyu sai ka sa su a kasuwa suna hidima to ya kamata ka ware musu wani rabon su da zaka ba su na yadda danka zaka iya bautar da shi to amma ka san nan inda za a kama ka yaya ka sa wannan a kasuwa yana maka bauta wancan kuma ka tura shi university ya samu digiri ya samu masters ya samu aiki yana cin gashin kansa wannan kuma bauta yake ma ah ai wancan danka ne shi ma wannan danka yaya ba a daidaita su ba ranar da jiffa alhaji ka fadi ka mutu wannan yaron da yake kasuwa fa bai da pp kongado kun lura to shi yanzu me yake san sa ran da uban ya mutu yanda wancan dan Abuja ya samu aka biya mai kudin digiri aka biya mai kudin kaza yaje yake aiki zai karbi gadan sa na miliyan 100 haka shi ma wanda ya bauta a kasuwa na miliyan 100 zai karba babu kari ba za a ce ai kai ka hidimar kasuwa a kara ma ba wanda iyaye ya kamata ku gane wannan ha tunda yayanka 5 6 7 8 9 wannan wanda ka ninki me shi eh an yadda ya koyi kasuwa to ina jarin sa amma wancan kuma a cikin kudin ka na kasuwan ka biya mai yaje medicine ka biya mai yaje kaza ya karatu ha shi ya ci moriyar ku to shi me yake karuwar sa kai ba gida ka bashi ba da zai ka dauki gida ka ware ka bashi ba dan saboda kowan dan ka sai ka bashi gida ya kamata iyaye ku dinga adalci a nan gurin kar ku kalli abun a matsayin cewa ai yanzu dan nawa sai na biya shi a ba biyan sa zakai ba amma dole kai adalci wajen haƙƙi akan shi yanzu bari in buga muku misali malam kwanan nan wani yaro yanzu ya same ni yace malam na kai shekara 20 babana ya dauke ni a cikin yan uwana ina kasuwa yace wallahi malam tun daga secondary wallahi ko NCE ko diploma ban yi ba malam yace komai harkar kasuwar sa ni ne yace amma akwai yayye na wani yanzu yana neman PhD akwai wani kani na yanzu yana aiki yana da masters akwai wani kani na yanzu shine shugaban kamfanin kaza yace mallam yanzu aure nake so zan yi abu ya gagara tsohon nan ce yake bayan zuba yace ga kani na sun yi aure yace ga yayana ya samu kaza yace mallam sai na tsaya ne tunani nace to ni wannan bautar da nake wannan mahaifin nawa har zuwa yaushe ni kuma me future dina ranar da ya fadi ya mutu to ya za a yi ni ba da digiri ni ba da kaza duk yan uwana sun yi nisa sun mallaki kaza sun mallaki kaza ni kuma ba da komai ina musu bauta a takaice dai ni ne nake bautar dukiyar ake taimakon yan uwana da dukiyar ni kuma ba da wani rabo yace mallam nace ya samu albashi yace zai tsine mu albarka jama'a kuna ganin kwamacalar da ake ta zo nan daidai ne ba daidai bane ba daidai bane ba lissafi ne mai kyau ba nace a ai wanda ka je ka same shi ku yi lissafi da shi baka saba wa Allah ba saboda rayuwarka gaya masa a sa maka abinda za a rinka biyan ka yace wallahi mallam abinda yake damuna na kai ga ina matsuwar da fa in dai ba a gyara ba zan rinka sata kudin nan mallam ba zan boye ba wallahi kai fada yace wallahi yace to mallam ina buƙatar in ci ina buƙatar in sha ina buƙatar kaza ina yace mallam kawai sai dai mu zo kasuwa in gama hidima a banni kawai da yan 200 yan 500 da za a sai dan balangun a kasuwa yan 500 da za a hau mota shikenan kawai nace haka je ka same shi ku zauna ku yi lissafi duk da babanka ne nawa za a biya ka ko kuma in shekara ta yi nawa za a cire a baka dan da ka jawo shi kuke neman kuɗi da shi tunda shi ya bautu dan an zo a shekara ka yi lissafi ka ware masa wani abu baka yi rashin adalci ba ai ya maka bauta ai ya maka wahala ai yanzu ka biya shi ne wahalar da ima amma da yawa daga cikin iyaye ba sa wannan haka da yawa daga cikin masu gida a kasuwanni abinda suke sai mutum ya dauki yaro a dan kan wata ne a dan yayana ne a dan kaza kaza ne kawai sai ka zo ka aje shi ya ta maka bauta yayanka suna nan suna karatu sun girma sun fara zuwa kasuwa wani alajin sa da ya mutu ranar da ya mutu yayansa suka zo suka ce kawo mu kullai kawo mu kullan store store da shaguna kuma ka shirya zaka zo kai bayani za a yi bincike wallahi yace sakamakon da suka yi min kenan. Yace malam ban da komai sai shagunan nan nake zuwa an samu abin da zan ci insha. Sun karbe mu kullun an rufe shagunan an ce sai an yi lissafi yau wata wajen 5-6. Yace malam ban da sana'a ban san inda zan je ba kuma daman alajin nan shine nan ne kasuwar. Ya'yansa kuma sun ce ni kaina sai an kira lawyer an kira auditor an zo an yi lissafi tunda muka fara kasuwanci har zuwa yau. Daga ƙarshe ina ga ma yaro na a kasuwa an ba su abu wallahi sai ya tozarta. Kuma wallahi tunda uban ne ya mutu ina tabbatar maka wallahi bai isa su bashi wani miliyan 20 ko miliyan 10 ko miliyan ka ko taro ba za su bashi kuma matsalar bai da gado. Yanzu daidai ne wannan ku daina bai da kyau. Allah gyara halinmu. Allah ya sa mu cika da imani. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا في فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. آمين.